This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo, inda muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku cewa an kammala taron kwanaki uku na matasan musulmai a Najeriya akan yadda za su ba da gudunmuwarsu ga rab matasa da aikata ayyukan asha. Sai kuma yadda aka rasa rayuka uku ta da kona wasu gidaje a garin Saragi da ke cikin jihar Kwara sakamakon fadar da ta barke tsakanin wasu al'umma da ke makwabtaka da juna. Muna dauke da shirin Salu Garba na da rashin tayi. Kana za ku ji ra'ayi daga bakin mai shi, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Jam'iyyar masu ra'ayin mazanje ta Popular Party mai mulki ta gaza samun yawan ƙuri'un da zai sama mata rinjaye a majalisar dokokin ƙasar zaben da aka yi a jiya Lahadi a ƙasar Spaniya, yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulki. Ana dai sa ran kammala kidayar ƙuri'un zaben baki ɗaya a yau, inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Mariano Rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisar da ke da kujeru 350, wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu, wato 186. Sannan ana sa ran jam'iyyar Ciudadanos da ke kawance da ta Rajoy na shirin lashe kujeru 40. Kana akwai jam'iyyu da suka hada da masu tsauraran ra'ayi da kuma masu saucin ra'ayi, ciki har da jam'iyyar Podemos da ke adawa da matakan tsoke bakin aljihu, waɗanda dukkaninsu suka lashe jumlar kujeru 175. Ganin haka ne kuma yasa masu fashin baki suke hasashen cewa za a kwashe makonni kuma fiye da haka kafin masu shiga tsakani su cimma matsaya kan irin gwamnatin hadakar da za a kafa a ƙasar ta Spain, ganin cewa jam'iyyar ta Conservative ta gaza samun rinjaye a zaben na gashin kanta.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani a kokarin kawo ƙarshen yakin ƙasar Yemen, amma kuma ba tare da samar da cikakken hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin ba. Bayan taron da aka yi a Geneva, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Ismail Ould Sheikh Ahmad ya bayyana cewa jami'in gwamnatin ƙasar da aka amince da ita da ɓangaren 'yan tawayen Houthi za su sake zama a wata mai zuwa idan Allah ya kai mu. Ya kuma gaya wa manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da faɗa a ƙasar, yayin da ɓangarorin biyu suka kasa cimma wata ƙwaƙƙwarar matsaya. Ahmad ya ce duk da cewa an kasa aiwatar da shirin tsagaita wuta da ɓangarorin biyu suka amince a baya, za su yi ƙoƙarin su ga sun kulla wata sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Jami'an ƙasar ta Yemen sun ce faɗin da aka yi a kwanan nan a lardin Hajja da ke kusa da iyakar Saudiyya ya halaka mutane aƙalla 68. Ministan harkokin wajen ƙasar Abdulmalik Al-Makfeli ya ce za su yi ƙoƙarin sabunta shirin tsagaita wutan wanda zai kawo ƙarshe a yau Litinin, idan har 'yan tawayen Hutu suka mutunta wannan yarjejeniyar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu kada ƙuri'a zaben raba gardama a ƙasar Slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takarorinsu na ƙungiyar tarayyar Turai wajen kin amincewa da auren jinsi guda a ƙasar. Kashi 63 cikin 100 na masu kada ƙuri'a ne suka yi fatali da buƙatar halarta auren masu luwaɗi ko maɗugo, yayin da kashi 36 cikin 100 suka amince. A farkon shekarar nan ne wasu 'yan majalisu suka amince da wani ƙudurin doka wanda ke nema a halalta auren jinsi ɗaya. Sai dai wani gungun masu ra'ayin 'yan mazan jiya da suka nemi haɗin kan mutane da dama ya sa aka gudanar da zaben raba gardama. Amma duk da wannan kai da suka sha, masu rajin halalta auren mace da mace ko kuma namiji da namiji sun sha alwashin za su ci gaba da ƙoƙarin su ga an amince da dokar a nan gaba, inda suka ce hakan kare haƙƙin bil'adama ne. Idan dai har zaben raba gardaman, wato da a ce zaben raba gardaman ya yi nasara da ƙasar ta Slovenia ta zama ƙasa ta farko cikin tsoffin ƙasashen da suka bi tsarin komersanci a baya da ta amince da auren jinsi guda a nahiyar Turai.
A ƙasar Indonesia, mutane fiye da 30 aka ceto bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar ƙasar. wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawan kasar ya gaya wa muryar Amurka cewa mutane 37 aka ceto kana an samu garwakin wasu yara kanana uku a cikin ruwan. A cewar jami'in jirgin yana dauke ne da fasinjoji da matuƙa jirgin 118 suke hadda yara 15. Ya kuma ƙara da cewa yau Litinin za a ci gaba da ayyukan ceton sauran mutane 78 da har yanzu ba a gansu ba. Sirri ya ce samunsu da ransu abu ne mawuyaci. Jami'in kuma ya ce za su ƙara ƙarfin tawagar masu ayyukan ceton a yau, inda za a haɗa hadda jiragen masu saukar angul guda biyu da kuma wani jirgin sojojin ruwan ƙasar. A ranar Asabar ɗin ta gabata ne dai jirgin ya kife ya kuma nutse bayan da ya gamu da wata igiyar ruwa mai ƙarfi da tsawon ta kai mita 5. Jirgin dai yana kan hanyarsa ne ta zuwa Siwa bayan da ya taso daga Kwalaka garuruwan da ke wani tsibiri mai suna Sulawesi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Filato, inda kungiyar matasan musulmai suka gudanar da taron kwanaki uku domin samar da hanyoyin da za su bi da zai nisanta matasan da aikata ayyukan aisha. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Taron da ya tattaro kan matasa musulmi daga jihohi 19 da babban birnin tarayya Abuja ya tattauna ne kan sake duba kalubalen da Najeriya ke fuskanta da kuma bullo da sabbin dabarun magance su. Injiniya Ahmad Yakubu Jumba shine mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa kuma coordinator jihohin Arewa.
Abu da zamu kira ga ainihin na farko iyaye, akwai buƙatar tarbiyya ta kwarai, a tarbiyyatar da yara, a nuna musu cewa ba kawai su kansu suke wakilta, suna wakiltan wani al'umma ce mai girma, ta yadda a unguwa akwai dattijin da ake girmama shi, in ya faɗa ko ya tsawa kowa zai ji daɗin wannan. Na biyu, dole malaman addini su tashi su yi faɗa, sarakunan mu su tashi su yi faɗa, gwamnati kuma ta samar da yanayi da zai ba da dama, don a da za ka ga bawa ne damu da aikin gwamnati, bawa ne damu kowa kwana da sana'ar yinsa, yana da abun yi. Dole sai mun koma irin wannan.
Jima mai masaukin baki kuma sakataren kungiyar na jihohin Arewa Sani Suleiman Maigoro ya ce wannan taro ba na shan shayi ba ne.
Haɗin kai shine na farko, mu yadda cewa muna da matsala dukanmu, kuma dukanmu muna da rawar da zamu taka don mu yi maganinta. Sannan ki lura da ɗakin taron nan, jami'an tsaro suna nan, shugabannin addinai suna nan, wakilan gwamnati suna nan da sauransu. Saboda tsari ne da muke so mu fitar na haɗa ƙarfi da ƙarfe. So lalle wannan taro ya sha bamban da sauran tarurruka, domin taro ne da yake ƙayyade ma kanshi cewa ga abin da za mu cimma zuwa lokaci kaza, kuma abu a aiwatar da su a aikace. Matsawar ba a ɗora matasa akan fahimta na addini sahihan ba, to akwai matsala. Don haka ɗaya daga cikin tattaunawa da muke da malaman addini da suka zo wannan ɗakin taro shine mai da hankali gurin samar da ilimi ingantacce.
Ita ma Ummul Khairi Iliyasu ta ce ƙarancin ilimin addini ke sanya mata fadawa ayyukan da basu dace ba.
Idan aka ce mutum yana cikin walwala da jin daɗi tare da masoyan shi, zai yi wahala wani ya samu daman da zai cusa masa wata mummunan tunani ko ra'ayi. Duk da dai ya dada zama, kuma akwai waɗanda ƙarancin ilimin addini ke sa su shiga wannan al'amuran, tunda yawanci yaudarar da ake musu ita ce idan suka mutu a wannan hanyar sun yi jihadi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To madalla kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin zazza.
Ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin zazza.
Yau Allah shi maka sarkin zazza.
Ka gade hankuli kara mata
katina bari bari malla bakin tiyan sarau ta zazzau
don mai jiran gado ba ta kara yau fata bayan bayanka ni zane in gano turaki aminu amma zana sarkin zazzau.
To madalla, mun gode Sani Aliyu Dando. A can jihar Kwaruko cikin garin Tsaragi an yi bata kashi ne tsakanin wasu al'ummu biyu da ke makwabtaka da juna, wanda ya kai ga kone-kone da rasa rayuka uku. Yanzu haka gwamnatin jihar ta Kwara ta sa dokar ta ɓaci a wannan gari, kuma an girke jami'an tsaro. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Kimanin mutane uku ne suka mutu a wani rikicin da ya tashi a tsakanin yankin Tsaragi dake cikin jihar Kwara. Bayanai daga yankin na nuna cewa rikicin ya tashi ne akan filayen da suke jayayya akai. Ko baya ga mutuwar waɗannan mutane uku dai an jikkata mutane da dama tare da kona gidaje a ciki har da wata makarantar firamare. Mahukunta a jihar Kwaran dai sun ce suna ɗaukar matakin kwantar da hankalin jama'a. Muhammad Inda Tsaragi ga abin da yake cewa
they enter into our farmland, there are some loss of life, about 3 people lost their life.
Yace sun shiga filayen gonakin mu masu daddan tarihi inda suka kama yankan itatuwa, al'amarin da ya tayar da hankalin mu. Akan haka kuma an kashe mutane uku. To su ma dai a nasu gefen dake yankin Sheri inda kuma nan ne mahaifar gwamnatin jihar. Sun ce nufawan sun auka musu ne ba zato ba tsammani, kamar yadda Alhaji Usman Abubakar dake zaune a garin na Sherin ya sheda min ta wayar salula.
Dili wani fili ne mutanen Yarbawa sun je filin je su yanke itace, je su ne su yar su Yarbawa suka zo suka tambaye su cewa ai su zo na suka ji sun zo su yanke itace ne haka ce aka kawai amma da muka gane kawai da muka gane sai mun ga bindiga daga su su baraji din ne ba su na fawa din muka ga bindiga daga to sun mutanen mu kuma ba mu da wani abun da zamu yi abun da mu ba mu shirya ba tun jiya din ma aka fara din to har yanzu muna nan wallahi.
To yanzu wannan hali ake ciki an yi barna sosai ne.
An yi barna ne an yi.
Kamar an kashe mutane?
Yanzu dai an kashe daga cikinsu dai amma daga mutane mu ba kashe ba amma daga mutane mu an ji rawa dai.
Amma rundunar 'yan sandan jihar Kwaren ta tabbatar da aukuwar wannan lamari. Sai dai kakakin 'yan sandan jihar Kwaren ASP Ajayi Okasanmi ya ci ba su da masaniyar mutuwar mutanen. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 12. Ga kuma shirinmu na gaba.
Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a barkamu da warhaka. Da fatan kuna nan cikin walwala da koshin lafiya. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakin namu Alhaji Haya Jalam da Alhaji Shau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da Madina Dauda jagorar tattaunawar akan yadda za a farfado da tattalin arzikin Najeriya. Yau Alhaji Shau Aliyu zai ci gaba daga inda ya tsaya makon jiya.
Wannan yanayi da kasan take ciki tana cikin gargara ne aka ce cuta, amma yanzu kowa ya fara koma cikin hayyacinsa. Amma a lokacin da ake fada da security, a tabbatar da security yanda yana ya bada misali da Boko Haram, to ba Boko Haram kadai ba, har waɗannan mutanen da ke ikirarin kasancewa ta Biafra. Wannan ana buƙatan a gwamnati ta fi mu sani yanda za ta ɗora wannan yanayi, saboda lokaci ake amfani da shi in akwai wasu yarjejeniyoyi da za a shiga da 'yan siyasan da ke sa waɗannan abubuwan, to a yi maza-maza a shiga, domin a duk tsarin duniya ana lissafin lokaci ne. Shi yasa a ma'aikatar ayyuka kullum ana maganar ma'aikaci, ana maganar awoyin da yake aiki ne da kuɗaɗen da ake bashi a kowane awa, wanda da shi ne yake juya rayuwarsa. In ya juya rayuwar talaka, wannan kuɗin da aka bashi sai ya kai su banki, sai a rinka juya tattalin arziki da shi. To kuma alhamdulillah a tsarin da aka ɗauka yana da kyau a ƙara himmatuwa.
To Dokaje, yawa Dokaje, kana ganin anya kuwa batun mu'amalan kuɗi din nan a hannun jama'a abin zai sauki nan da ɗan lokaci kaɗan?
Allah cikin hikimarsa da ya bada dama, Allah bai taɓa baka responsibility da ba za ka iya yi ba. Kamar yadda shi shugaban ƙasa ya kudura niyya ya yi, kamar yadda mutanen duniya da wanda suke waje da wanda suke ciki suka tabbatar shugaban ƙasa zai iya, ina mai tabbatar miki da cewa za a yi shi. Ke dai roƙon da muke kamar yadda shi ya yi magana a kai, akan cewa yana kira yana roƙo. Duk wanda Allah ya sa damar wannan batun harkar budget take hannunsa, don Allah dan annabi a yi hakuri a zuwa da ƙarfi da ƙarfi a tabbatar an yi shi akan lokaci, saboda lokacin kamar yadda ke faɗa shi ne mai muhimmanci. In aka yi delay a kansa, to babu wanda zai sha wahala banda kamar yanda kike maganan garin kwaki da su
ga naira 10 a da tafafen masara
yawa idan kina kokari ki warware wannan zaki so ki warware shi a kwana 1 ne ko zaki so ki warware shi a kwana 10 a duk wanda yasa abin da yake zai so rabin a rabin kwana ma a warware shi to ko idan haka ne duk wanda yake da dama da kuma wanda yake da umarni da kuma wanda yake responsibility sa ne ya tabbatar wannan an yi don Allah dan annabi ya tabbatar an zo an hada karfi da karfe an yi shi akan lokaci rashin yin sa akan lokaci shine zai jawo jinkiri jinkirin shine zai jawo karin hatsari karin hatsarin kuma shine zai kara talauci
Khalid me kake gani ne yanzu da shugaban kasa ya nada ministocin nan irin bayanan da muka yi kana ganin za a samu saukin abubuwa nan da dan lokaci kadan
to shugaban kasa ya nada ministoci amma samun sauki ni ina ganin hanya ce guda biyu don ayi la'akari da rayuwar yau kafin rayuwar gobe menene samun sauki na farko a ce shugaban kasa ya tabbatar da an samu kayan gudanar da rayuwa na yau da kullun shine kayan provision an samu amintattu wanda za a ba su lasin su tai su kawo kaya a same shi yayi yawo a cikin kasa a kuma karamin farashi to wannan zai kawo samun sauki sannan abu na biyu shugaban kasa ya dubi matsala ta man fetur ya zamana an samu saukin samuwarsa sannan kuma a rage farashin sa rage farashin man fetur zai kawo saukin kayan provision na gudanar da rayuwa yau da kullun kayan material na gudanar da al'amura to koda mutum kasuwa zai ta iya kasa kaya karamin jari zai ishe shi ya dauki nauyin iyalansa ya je asibiti ya je makaranta ya samu wajen da zai kwanta amma idan aka ce yau an taho da tunanin yanda gwamnatin baya ta wuce an ce akwai wata wani gwamnati an zo an yi ana magana 2020 budget 2020 har yazo ta wuce talakan Najeriya wahala ke sha kullun idan baka gina rayuwar mutane da suke yau ba kana duban gobe ko kuma badi zaka gina to zaka rinka gini ne ko kana tukar da warwara ne kai da kake kai yanzu bakai tasiri ba kuma al'ummar da kai basu suke nan su kuma in banda kuna da wahala babu abin da zaka samar musu babban muhimmi a wajen gwamnati gwamnati da ta zo da yawun talaka irin wannan talaka tsantsa ya tsaya tsayin daka ya sha rana ya sha zafi ya sha sanyi da bugun ruwa na damana akan Muhammadu Buhari yazo ba dan komai ba dan ya kyautata tsammanin mai gaskiya da adalci ne to me za ka yi ka saka wa talakan kasa wanda yake raye yanzu da wanda yake kwanci asibiti halin jinya ba wanda bai iso ba zuwa shine gobe kayan provision shine abun gudanar da rayuwa na yau da kullum a samu saukin sa sannan na biyu man fetur ya taba komai in aka samu samuwarsa aka samu yiwuwar rage farashin sa to abubuwa za su tafi kashi 45 na gudanar da gwamnati in yi wannan abun ya ci nasarar su
to barin dawo gare ka Yusha'u akwai abin da ake fadi a turance palliative measures wato hanyoyi na ba mutane saukin matsala da takura da kunci da rashi da ake fama da shi wani shawara zaka ba gwamnati ne a yanzu da za ta dauka tunda an fara samun koke-koke da yawa akan cewa akwai rashin kuɗi ga ma yanzu Khalid ya gama magana akwai rashin fetur akwai rashin abubuwa dai ko ina babu
to shugaban kasa yana da rawar da zai taka gwamnati suna da nasu na shugaban kasa mutanen nan da suke aka dibe su yan Najeriya talakawa suke shofi suke bin basu suka a biya su wanda yake yan uwansa sun mutu a gwamnati ba a basu kudade ba a basu to akwai wasu nau'i da gwamnati kan kashe kudi shine ta bi ta jami'iyyace a fito da waɗannan kudade wanda a cikin kasafin kudin nan akwai su kafin ƙarshen shekara kananan masana'antu a sakan musu waɗannan kudade ba wanda za a saka mishi 100,000 zuwa miliyan 1 da ba kasuwa za shi ya kashe shi ba duk wanda ya shiga kasuwa an saki kirkiran aikin yi ne sannan waɗannan kamfanoni da suke ma mutane satin kuɗi kamfanonin waya wanda an fi matalaka sata to a koma a ladabtar da su akan tsarin yanda suke kwashi kudaden talakawa misali wanda bai aikin naira 1 naira 100 amma zai sa kati na naira 100 kuma in ya sa 100 a kwace masa to irin wannan 100 ɗarin aka tara na mutum miliyan 100 kudi ne mai yawan gaske a gwamnatin soja an yi irin wannan akai maza-maza aka kiro mata hanyoyi mafi sauki da za su samu kudade mace na neman 20,000 ta fara kasuwanci ta yi sabulu ta yi hoda ta siyar mace tana neman 20,000 ta sai dan kunni a gida ta siyar to dole a bi kungiyoyin mata kungiyoyin ma'aikata a samar da kudade wanda zai zaburar da su saboda a rage radadin tattalin arziki kafin a fara manya-manyan ayyuka wanda zai dauki long term plan a gwamnatance kuma gwamnatocin jahohi gwamnatin tarayya ba za ta tafi da kasafin kudi ta kadai ta yi nasara ba saboda kasafin gwamnatin tarayya kullun da shi ake fasar tattalin arziki wanda ba haka yake ba idan ka dauki jahohi 36 ka kaddara cewa kowace jaha za ta kashe biliyan 100 biliyan 100 kashi 36 zaga ba kananan kudade ne wanda za a sa a cikin tattalin arziki ba
inde har an sa shi
a yanda ya kamata to saboda haka gwamnati kaman yanda shugaba Buhari yayi magana cewa zai sa ido ba a hukumar zabe ta kasa ba zai sa ido a hukumar zabe na jahohi to kuma ya zama ka dole a cikin coordination na economy a sa ido a kasafin kudade da jahohi ke gabatarwa da sanda suke gabatar da su da kuma irin ayyukan da suke saboda in corruption ne ba ma'aikacin federal government ne kawai ko wanda ke aiki da federal government yake corruption ba a'a da gwamnatocin jahohi kuma tsare dukiyar nan tsare dukiyar talakawa ne
jama'a da wannan kuma muka kawo karshen shirin na yau sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba yanzu a madadin bakin namu Alhaji Yaya Jallam da Alhaji Shau Aliyu da Alhaji Kalib Ismail da wakiliyar mu Madina Dauda da sauran abokan aiki da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti ne Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya
Katuna yanda ka sami kudin ka ka shawuya ka sami kudin ka to je ka kashe
to madalla ga sakon kismeti
Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are On the small country roads lined with green mistletoe Big city streets where a thousand lights glow Let it be Christmas
Sunana Paso Allen Abu Lokacin Kirsimeti lokaci ne muhimmi ga masu bin almasihu saboda lokaci ne da ake tuna da haihuwar mai cetonmu da yadda ya zo ya yantar da mu daga zunubi kamar yadda littafi mai tsarki ya ce shi ya sa a wannan lokaci muke murna duk masu bin Yesu Kristi a duniya wannan lokaci ne na murna lokaci ne na zaman salama da juna saboda shi ma a lokacin da aka haife shi a duniyar nan littafi mai tsarki na cewa ya zo domin ya wanzar da salama a cikin duniyar nan ba ga masu bin sa kadai ba ga kowane halitta a duniya zuwan Yesu Kristi ya zo ne da salama saboda haka wannan lokaci ba baton haihuwa su kade ba muna murna don salama da ya kawo muna murna don zaman tarayya da ya kawo ga ɗan adam shine abinda muke murna domin shi domin da bai zo a wannan lokaci ba da ba mu da wani bege a duniyar nan da kuma bayan mun bar duniyar nan shi yasa muke murna ko ina a duniya ana murnan haihuwa sa wannan lokaci na Kirsimeti
Let anger and fear and hate disappear Let there be love that lasts through the year And let it be Christmas Christmas everywhere
To madalla mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da magana Garba Ibrahim da Wakahu Azari. Mataimakin kungiyar Voice of Protagonist DOA dan Allah na so isar da wannan sakon nawa. Shugaban kasa Muhammadu Yusuf na Niger. Da duwi man Allah ya daina yawan kamakame da yawan tada sumi kare dirshi a kasarsa. Wannan kasar ta sai ya hakuri inda za ta babo kusa. Amma talakawa su zaɓi wanda suke so da hannunsu, ai in da ka shuka shi za ka girba. Don haka shi ba wani kamakama da wani abubuwa na faɗa da 'yan adawa ba zai ba ci gaban ƙasa ba ne. Don Allah don Allah ya yi haƙuri a bar 'yan ƙasar zaɓi kowa da hannunsa, wannan shi zai kamu zaman lafiya a ƙasarsu, kuma su taimaka wa ƙasar nan tasu. Ƙasa ce wadda ita ma kamar jaririyar ƙasa ne. Yawan kamakama ko yawan adawa ko yawan abu shi kan zai iya jawo matsala a ƙasarsa. Da Allah da Annabi a janye wani abubuwan a daina irin wannan komai a bishi a hankali.
Assalamu alaikum, sunana Babba Haruna da Ambaha Baki Bajo da karamar hukumar Kuna Kaje jihar Gombe, malamin makarantar Galingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah mu ma muna goyon bayan wannan committee ko kuma mu ce wannan kwaryan binciken da gwamnonin arewa suka sai za su yi akan abin da ya faru tsakanin sojoji da 'yan shi'a. Haka zalika kuma su ma 'yan shi'an sun amince da wannan committee.
To madalla, kafin mu karkare mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a takaice.
Jam'iyyar masu ra'ayin mazanje ta Popular Party mai mulki a ƙasar Spain ta gaza samun yawan ƙuri'un da zai samu mata rinjaye a majalisar dokokin ƙasar a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi, yayin da aka samu wasu jam'iyyun hamayya biyu da suka taka rawar ganin da ake tunanin ka iya barazana ga jam'iyya mai mulki. Ana da sa ran kammala kidar ƙuri'un zaben da aka yi ne baki ɗaya a yau, inda sakamakon farko ke nuni da cewa jam'iyyar Conservative ta Prime Minister Mariano Rajoy ta lashe kujeru 121 a majalisar da ke da kujeru 350, wanda hakan adadi ne da ya gaza wanda take da shi a yanzu, wato 186. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi nasarar shiga tsakani a ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin ƙasar Yemen, amma kuma ba tare da samar da cikakkiyar hanyar yadda za a kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar ba. Bayan taron da aka yi a Geneva, wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Ismail Old Sheikh Ahmed ya bayyana cewa jami'an gwamnatin ƙasar da aka amince da ita da ɓangaren 'yan tawayen Houthi za su sake zama a wata mai zuwa. Ya kuma gaya manema labarai cewa har yanzu ana ci gaba da faɗa a ƙasar, yayin da ɓangarorin biyu suka kasa cimma wata ƙwaƙƙwaran matsaya. Masu kada ƙuri'a a zaɓen raba gardama a ƙasar Slovenia sun bi sahun da yawa daga cikin takarorinsu na ƙungiyar Tarayyar Turai wajen ƙin amincewa da auren jinsi guda a ƙasar. Kashi 63 cikin 100 na masu kada ƙuri'a dai suka yi fatali da buƙatar halalta auren masu luwaɗi da maɗugo, yayin da kashi 36 cikin 100 suka amince. A ƙasar Indonesia, mutane fiye da 30 aka ceto bayan da wani ƙaramin jirgin ruwa ya nutse a tsakiyar ƙasar. Wani jami'in hukumar bada agajin gaggawa ƙasar ya gaya wa Amurka cewa mutane 37 aka ceto.
To madalla, yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Malam Danjuma Mayo Frank da na marigayi Ismail Lahamma bisa ga rasuwar Hajjiya Salamatu matar Danjuma Mayo Frank, kuma babban 'yar marigayi Ismail Lahamma, Allah ya ji kanta da rahama ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mamudu Lalo da muka yi asubanci tare, wanda ya tayar gabatarwa da Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyanmu na wannan lokaci wato injiniya Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim ake cewa sai an ji muku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.